الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci Masjidu Abi Huraira a cikin wannan gari na Kubwa. Ubangiji Allah ya karba mana wannan aiki a matsayin ibada. Babu shakka mun riga mun ji wa'azozi, malamai sun fadakar da mu, kuma ina ganin babu wanda bai fahimci abinda malaman nan suke mana ishara zuwa gare ba. Suna mana nuni ne zuwa ga hanyar da zamu bi mu tarbiyyanci ƴaƴanmu a wannan rayuwa domin mu ci moriyan su ko bayan ba mu. Ubangiji Allah ya sanya wa ƴaƴanmu albarka. Abinda ni zan so kawai in ambata mana shine in tuna mana waɗannan abubuwan duk da aka yi magana. Wato now na'am, wato abubuwan da aka tuna mana zan yi mana summary din shi ne a cikin abubuwa guda biyar, domin ya ishe mu gane muhimmancin wato tarbiyyar ƴaƴa a musulunci. Yana daga cikin abin da Allah zai yi wa muminai baiwa a cikin gidan aljanna. Duk abin da kaji Allah ya tattalawa muminai a cikin aljanna, wannan abin yana da daraja. Allah ya ce wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura. A cikin aljanna ƴaƴa yara ne ƙanana za a rinka kewaya masu imani da suka yi aiki na gari suka shiga aljanna. A cikin aljanna Allah ya sanya mu daga cikin su. Shi yasa kaga tun daga magabata ba sa wasa da al'amarin tarbiyyar yara ƙanana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin abun misali, ku dubi sanda mahaifiyar shi za ta kwanta ne ta rasu yana ɗan yaro ƙarami, amma a daidai wannan lokacin lahaza malaman tarihi suka ce sai da ta bar mishi wani abu na wasici domin dai ya zama yaro na gari. Tana cewa ya Muhammad kun rajulan, ya kai Muhammadu ka zama namiji, ko da ka taso baka ganni ba wannan bai zama dalilin za ka lalace ba. To irin wannan tarbiyyar muke son mu dasa a cikin zukatan ƴaƴanmu domin su zama abin alfahari, muna da rai ko bamu da rai. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Abubuwan da malamai suka takaita mana, abu na farko sun yi mana nuni zuwa ga muhimmancin mu tarbiyyaci ƴaƴanmu akan ibada, domin wannan shine ahammu shay, abu mafi muhimmanci. Shi yasa kuka ji annabawa ga sunan Allah ya buga mana misalai iri daban-daban, tun daga ƴaƴan annabi Adam har su ƴaƴan annabi Nuhu din, su Ibrahim, su Musa, su Dawud, har zuwa kan fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ibadan nan shine abinda Allah madaukakin sarki zai yi mana tambaya akan sa a ranar tashin alkiyama. Da haka wani gudunmuwa ka ba ƴaƴanka wajen su san Allah? Awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tasihu imani. Abin da yake wajibi akan mukallafi na farko shine ya inganta imanin shi. Shin yaya muka kula da sanya ƴaƴanmu inda za su koyi addinin Allah domin su san wane ne Allah, ya za su dayanta Allah, ya kuma za su bauta wa Allah? Idan muka yi wannan, to mun fara ɗaukan mataki kenan kwakwara da zai gyara rayuwar wannan yara ko da bayan ba mu. Ku dubi kisan annabi Musa da Khidir a lokacin da suka shiga wani ƙauye a cikin wannan dogon tafiyar da Allah ya ba mu labari a Qur'ani. Da suka je suka ga wasu yara ƙanana a garin, ba su da iyaye, marayu ne, amma Allah ya kawo su suka zo suka taimaki yaran saboda su samu abin da iyayensu suka mutu suka bar musu. To daga cikin abin da suka faɗi, muhallin shahidin shi ne Allah ya ce wa kana abuhuma saliha. Babansu mutumin kirki ne, ya tsaya ya bada iya abin da zai iya na gudunmuwa domin ya ga sun zama nagartattu, amma sai Allah ya kaddari ba za su yi tsawon rayuwa tare ba. Da haka yau bayan ba uban a duniya, amma sai da Allah ya rike mishi bayan shi. To amma mu da damanmu yau muna rayuwa da ƴaƴan namu, amma abin takaici muna ainihin wato yin sakaci akan tarbiyyarsu. A inda kamar yadda malam ya buga mana misali, da damanmu kowa zai iya tabbatar da wannan misalin, da muka taso a gaban iyayenmu sun ba da muhimmanci game da al'amuran addininmu da ibadarmu, shi yasa muka zama abin da muka zama a yau. To da haka mu ma kada mu yi sakaci, kada mu yi wasa. Daga cikin hanyar da za mu bi kuma, Allah ya sani iyaye maza so da dama ba mu da contact hours da yawa da ƴaƴanmu, saboda da zaran gari ya waye, idan uba ne ma da yake da lokacin da zai kai ƴaƴa makaranta, zai je ya dire su ne shi ma ya tafi wajen aiki. Wani uban ma irin yanayin aikin shi ba shi zai kai ƴaƴan makaranta ba. Da haka daga wayan gari wani ma ba zai ainihin wato exchanging word na gaisuwa da ayyan shi ba yake rabuwa da su da safe, idan ya tafi kuma ba zai dawo ba sai da yamma, da yamman ya dawo cikin gajiya da ainihin bukatan hutu, za ka ga ba shi da sannan dare kowa san lokacin bacci ne, in an zo ko dai ka samu yaran sun bacci ko in kuka da yin hira kuka ci abinci kowa ya bacci gari na wayewa a cigaba da haka. Ashe kenan akwai bukatan su uwayen mace mace kun mu kenan mu tabbatar suna yin wannan aikin a madadin mu. To ta ya za a yi wannan aikin a madadin mu? Sai ya zama mun dauki shawaran da shari'a ta babu wajen auren mata wadanda za su zama uwaye ga ƴaƴan mu, mu samu masu tarbiya wanda suka fito daga gidan tarbiya suka san ya kamata, suke da mutunci, suke da addini, sannan kuma suke kokarin aiki da addini. To waɗannan su ne za su yi mana tarbiyyar ƴaƴan mu ko da babu. Sannan kamar yadda malam ya buga misali so da yawa, an fi tsammanin namiji ya rasu ya bar ainihin wato uwa da ƴaƴa. To kana tunanin matar da kake zaune da ita da irin tarbiyyar da kake wa ƴaƴanka yau aka ce baka, me kake tunani? Kana da guarantee, kana da confidence cewa ka san ba za a samu deviation ba? Koko a'a, to kaga inda giza ke tsaka kenan. Da haka wajibi mu tsayu akan mu ga yaya zamu yi mu zan waɗanda za su yi tarbiyya, za su yi mana tarbiyyar ƴaƴa, to suna da ainihin wato self reliance da muke da shi a kansu. Allah ya sa mu dace. Sannan abu na gaba, idan kuka dubi wato gabar koya musu ibada, ga misalai na an buga mana na manyan malamai. To da yawa a yau mu iyaye ba ma kula da ibadan ƴaƴanmu. Akwai uban da ba zai taɓa damuwa ba wai ya san ƴaƴan shi sun yi sallah kaza ko ba su yi sallah kaza ba, wannan ba ƙaramin kuskure bane jama'a. Ba akwai uban da bai taɓa kama hannun ƴaƴan shi su taho masallaci ba, shi ma wannan kuskure ne mummuna. Wajibi ya zan duk inda zaka je ya zan da su kake zuwa. Bahaushe yace a san mutum a san cinikin shi. Ka duba annabawa da muke ta maganin nan, annabi Dawud alaihi salam a matsayin shi na alkali, duk in yazo zama kujeran alkalanci sai yazo da yaron shi Sulaiman sai su zauna tare. Amma yau mu iyaye muna ma koran ƴaƴanmu ne daga jikin mu. Ku dubi annabi Ibrahim irin wannan, ba dan irin wannan alaka da yake tsakanin uba da ɗa da ya shaku da ɗan shi ba. A yau da yazo yayi mafarki Allah ya ce ya yanka ɗan shi, zai iya ga wa ɗan cewa an ce yanka ka kuma ɗan ya sallama? Amma akwai kyakkyawan alaka ne tsakanin su. To haka dukkanin annabawa idan ka duba zaka ga akwai wannan irin bada lokaci da suke yi ga ƴaƴan su. To wannan ma yana taimakawa wajen mu riƙe addinin su da kuma ibadan su. Allah ya sa mu dace. Abu na biyu, sun yi kokarin nuna mana cewa mu zama abun koyi kyakkyawa ga ƴaƴan mu, mu zama ƙudwa hasana ga ainihin wato ƴaƴan mu. Saboda abinda ƴaƴan mu suka ga muna yi shine za su dauka a matsayin abin ainihin wato mai kyau. Malam ya buga mana misalai da dama. Wani dan misali da zan kara, akwai wani babban malami a tarihin musulunci ana ce mishi Malam Abdulrahman Ibnul Jauzi, sanannen malami ne mai wa'azi, bawan Allah, mutumin kirki. Aka ce tun yana karami malaman shi ya koyi wani tarbiya a hannunsu. Duk sanda ya je ya zauna majalisin malaman sai ya ga malaman nashi na kuka. A lokacin aka ce bai ma san me ya fassara abun ba, sai abun ya tsarsa a zuciyar shi. Ya gane ashe mutum ya rinka yin kuka abu ne mai kyau, sai wannan ya sa mishi ƙarin tsoron Allah a zuciyar shi. Da haka ka duba kai menene yaron kake kwaikwayo daga wajenka, game kake yi a waya, to haka zai taso. Allah ya kiyaye. Wasa kai amu da shi, haka shi ma zai damu. Kwallo kake kallo a talabijin, abin da zai dame shi kenan. Amma duk sanda ɗanka yake ganin ka kana zuwa kana nafilfili kafin zuwan liman a masallaci, don Allah ya da ko baka shi zai fara zuwa masallaci kafin liman. Kana ainihin wato bude alkur'ani ka zauna ka bada lokaci minti 5 10 20 rabin awa ka karanta, in Allah ya da shi ma zai dauki wannan tarbiyya. To mu yi kokari wajen mu zama abun koyi kyawawa ga ainihin wato ƴaƴanmu, musamman kuma wajen abin da ya hada da alaka tsakaninmu da uwayensu. Irin yadda kake relating da matanka a gida, anan ana samun wasu da dama suna kurakure wanda zaka ga har waɗanda ba musulmai ba ko ƴan boko sun fi irin wannan mu'amala tsakanin matansu a gaban ƴaƴansu fiye da wasu. Da haka kada ka rinka otarin kalmomi munana a gaban ƴaƴa ga ainihin wato mahaifiyarsu, sai su ɗauka mai kyau ne su ma su rinka faɗi tsakaninsu. Ya zama akwai girmamawa tsakaninku, to za su taso su zama dattawa tun suna yara. Allah ya sa mu dace. Abu na uku, suka yi kokari wajen nuna mana cewa tarbiyya da za a yi wa ƴaƴan nan to ya zama akan ilimi na addini, shine kuka ji malaye ta emphasizing akan ilimin addini. Yaro ya san alqur'ani, ya san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya san fiqhun ibadoji. Yaro ya iya sanin yaya idan aka samu kari a sallah ya za a gyara, me ake yi. Amma wasu ƴaƴan ko sunan sallolin nan da muke yi ba za su yi ambatawa ba, kuma sun girma grown up children amma ba su san sunan salloli ba. Haka ce sallah nawa ake yi, wani sai ya ce guda bakwai. Me sunan na farko ya ce azafar. To kaga wannan ba karamin kuskure bane a daidai lokacin da kuma a fannin koyan ilimin boko ko zaman duniya ko a sana'a zaka ga ya kware har slang sai rinka yi a wajen furta kalmomi, amma bai san addinin shi ba, bai san Allah ba, bai san manzon Allah ba. Wannan kuskure ne mummuna. Wajibi mu bada kula musamman game da ainihin wato ilimin addini ga ƴaƴanmu. Alhamdulillah irin waɗannan wurare da suke bariki musulmai suna nuna damuwa game da wannan. Za ka ga da dama har malamai suke ɗauka su zo su karantar da ƴaƴansu addini a gida. To amma kuma sai mun baiwa wannan janibin muhimmanci, shi zai nuna wa ƴaƴan muhimmancin wannan ilimin. Kamar yadda malam ya gaya mana, idan ka maida malamin da yake koya wa ƴaƴanka alqur'ani da hadisi a matsayin wani mara muhimmanci, wani useless, wani mara aiki, to ƴaƴan ma ba za su ɗauki ilimin da muhimmanci ba. Amma ka nuna musu muhimmancin sanin alqur'ani da haddace shi da karanta shi, to wannan zai sa ya zama ainihin wato yana da ilimi da zai taimake shi duk abin da ya zama a nan gaba, to yana da abin da zai regulate din shi da izinin Allah. Allah ka sa mu dace. Sannan ladabi da biyayya wajibi mu koya wa ƴaƴanmu jama'a. Shine kuka ji malam ya ga mana wani misali. A cikin koyan ilimin boko jama'a so da yawa ana rasa ladabi a ciki, saboda ilimi ne wanda ya zo daga hannun waɗanda ba su da tarbiyya na addini, ba su san Allah yadda ya kamata su san shi ba. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi, da haka rashin sanin Allah da addini yasa a cikin iliminsu babu tace abin da ya kamata. Hatta abubuwan da suke ladabi da biyayya a al'adanmu to muna rasa shi a cikin ainihin wato irin wannan tsarin. Ba sai kaga wajibi sai ka koya musu a gida, ka nuna musu ya ake girmama na gaba. Idan wani dattijo ko wani kananka ko wani babba ya shigo, ya za a girmama shi? Ba wai kawai suna kwallo wani namu babba ya zo ya wuce suna mishi dariya ba. Irin wannan shine abin da suke gani akan fina-finai, irin abin da ake koya musu kenan. Dan haka ba daidai bane. Wajibi mu al'umma ne masu addini, kuma muna alfahari da addinin, kuma al'adunmu akwai wato ladabi a ciki. Shi yasa zaka ga ladabi da biyayya yana daga cikin abin da muke ba muhimmanci kwarai da gaske. Allah ubangiji ya sa mu dace. Sannan mu koya musu dabi'u kyawawa wanda suke na alkhairi. Akwai wasu halayya wanda kai ka san daga ganin mutum yana da waɗannan dabi'un, to zaka ga ka samu kwanciyar hankali da shi. A irin wannan ne ma ko da yaro ya zo neman aure aka bayyana irin waɗannan halaye, sai ka ga to wannan babu damuwa, za a iya ba shi da. Amma yaro ya zo neman aure a gidanka, ka gan shi ya sanya wani wando, rabi sun yage, rabi kuma kasan duwawu, ya sa wani hula karkatacce, tsakanin da Allah zaka tolerating din shi? Haka ba zaka tolerating din shi ba. Da haka mu kiyaye wannan. Na kusa da na ƙarshen su shine ainihin wato abin da ya shafi mu ba su ainihin kula wajen sanin cewa lallai su a karan kansu suna da muhimmanci. Baiwa ne da Allah madaukakin sarki ya mana da su, to mu ba su muhimmanci kamar yadda muke ba da muhimmanci ga abin da muke da shi na arziki ko dukiya ko abin hawa ko makamancin su. Allah ya sa mu dace. Sannan mu yi kokari mu nesanta su da tunani irin na kafirai da mabarnata a cikin al'umma. Wani lalatacce da aka san yana lalata addini, to mu nesanta tunanin ƴaƴanmu daga gare su. Wani bataccen mawaki ko wani dan ainihin wato mai shirin fina-finai, mu daina barin ƴaƴanmu suna kwaikwayon su. Wannan kuma yana da alaka da yadda muka rike su a gidan, menene muka saka musu akalan shi su rinka yi a gida, to da haka za su taso. Allah ya sa mu dace. Na ƙarshen su shine mu bada kula game da lafiyar su. Lallai lafiyar ƴaƴa yana daga cikin abin da zai sa mu samu garantin wato rayuwar su. Dan duk yaron da aka ga cuta ta ragargaza shi, to akwai yiwuwar ma ya rasa rayuwar shi at early age. shi yasa kaga har yanzu wajen aure ma ake bada kula wajen abin da yake da alaka da auna jini ko saboda a ga compatibility kada a samu yaro mai lalura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tambaye ayyan shi jikokin shi kenan al-Hasan da al-Husayn aka ce an fita da su yace ina aka kai mun su aka ce nan bakin gona ne ko kaza yaje gansu cikin rana yace bai kamata ku bar yara kanana a cikin rana ba amma mu yanzu yaran mu ba su da lokacin wasa tsakar rana da ake zufa za ka ga suna kwallo kuma iyaye su kyale su ba daidai bane ko lokacin da aka shiga dare rana ya fada da nabi yace a killace yaya saboda sheidanu su kuma lokacin suke fitowa wani ma bai san ina yaran shi yake ba so wajibi mu kula da lafiyar su mu kula da hankalin su mu kula da ainihin wato darajar su na dan adam Allah ubangiji ya sanya wa yayan mu albarka ya ainihin wato sa su zama sanyin idanu gare mu kuma ya sa mu zama daga cikin wadanda zamu hadu mu shiga aljanna tare a ranar gobe alkiyama ina ainihin wato mika godiya ta musamman ga ainihin wato al'umma da suka saurari waɗannan jawabai namu ba dan sauraron da aka yi ba da zuwa mu bashi da fa'ida Allah ya sa mu tarayya wajen wannan aikin alkhairi da wannan nake cewa subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah.